Jama'a masu jin mu da wannan la'asariya assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya da wadata taku ce Halima Jumarau ke gabatar da shirin noma tushen arziki a karshen tattaunawar mu da Professor Fatima Batulu Muktar kwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai kuma shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a Jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya Idan kuna biye da mu dai Professor Fatima Batulu Muktar na yi mana bayani ne akan babban taron da ta halarta a nan Amurka a can kwanakin baya akan fasahar kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado. Za mu ji ko cin abincin da aka sarrafa da irin wannan fasaha na haifar da illa ga lahiyar bil'adama kuma meye hujjar masu adawa da wannan fasahar kimiyya. To ka hanki amsa mana waɗannan tambayoyi game da illa ko matsala Professor Fatima Batulu Muktar. Shin Ko a wajen taron da kika halarta an yi muku wani bayani wanda ya nuna muku cewa Amurkawa suna cin abincin da suke sarrafawa da irin wannan fasahar kimiyya ta sauya kwayoyin halittar gado?
Sunan gaskiya abin sha wadace su. Wato masaran ma da suke nomawa kamar a nan Amurka sama da 90% na masar da ake nomawa dama da ga wannan ana canza mata kwayar halitta. To amma fa su ba da masarar da waken soya din nan duk abincin dabbobi fa suke yi da shi mafi yawa ba wai dafawa suke yi su ci ba wanda ake dafa din a ci kadan ne wanda za su yi amfani da shi a irin su conflict da irin da waɗannan processed foods din nan da sauransu kadan ne kuma shi wannan ma da akwai wata illa in aka yi processing illa ta ragu saboda zafi inji da wurin processor din da aka saka ya kakkashe karfin wasu daga cikin abubuwa. So saboda haka za ki ga cewa nan din in ma aka yi sai kuma sauran ma a fitar da su a kai mana. Wanda kuma mai suke yi da shi ma irin man mota wanda yake zai musanya fetur. Saboda abincin ya wadata. Saboda haka duk abincin da ake yanzu targeting mu ake targeting da Asia da sauransu.
Yadda ke kika fahimci irin waɗannan irrai da ake sauya ma kwayoyin halittar gado kamar kin ga wasu illoli tattare da su?
To bincike dai da aka yi ta yi har yanzu dai ba a ga wata illa ƙarara ba kamar su masu irin wannan bincike a abin nan sun ce gashi duk abin da aka yi gwaje-gwaje an gwaggwada a kan dabbobi an yi shekara wurin 20 da wani abu. Wasu ma suna cin abin nan har yau babu wata illa da ta fito a fili suna yin bincike sosai sai sun tabbatar cewa duk wato sinadaran da ke cikin misali a ce masara duk sinadaran da ke cikin masara ba su canza ba saboda haka suna ganin in dai abu bai canza ba ai ba yadda za a ce abu yana da illa dama abin da ake jin tsoro kamar irin a ce da akwai wani protein sabo daban wanda da babu shi a cikin shuka babu shi a cikin tsiro amma kuma yanzu da aka yi wannan canza kwayar halitta sai gashi ya bayyana to inda za a samu wannan to shine da dole za a yi taka tsantsa saboda mutane da yawa da suke da allergy na cin protein da sauransu to amma sai sun yi bincike sun tabbatar kuma ba daga binciken suka ba in sun gama nasu binciken kamar su a nan America sai sun kai ma'aikatar noma su ma sun yi nasu binciken sai an kai FDA wannan abin nan da suke harkar abinci da magunguna su ma sai sun yi nasu binciken sai an kai wato wurin masu kuma bincike akan wadanda suke kula da yanayi su ma sai sun yi nasu binciken saboda cewa abin nan an shuka shi ba shi da illa to saboda haka dai su abin suna da cewa babu illa dan dai babu lokaci ne da ba haka ba da nayi bayanin wato su kuma bangaren waɗanda suke kuka akan wannan abin nan su kuma dalilan su waɗanda suka fito da su suke cewa da akwai illa da akwai abubuwa gaskiya da yawa da ya kamata a yi la'akari da su ko kuma a gyara su ko kuma a yi bayanin su
kamar a takaice waɗannan irin dalilai ne
kamar kin gani ala misali na farko kin gani a ce wato kamfani yayi irin a ce wai dole sai dai ya zama mallakarsa ba za ka iya shuka ba in ka shuka to wannan kamfani za su iya zuwa su karɓi amfanin gonarsu ko kuma su kai ka ƙara haka kuma wannan iri in misali a ce zai shiga gonar wani in ka shuka kai irin tasu wani na kusa da kai bai shuka ba, idan dai ya tsallaka ya shiga gonar wani ya zamanto yayi fertilizing din shukar wani, aka sani irin da zai zamanto mai canjin ƙwayar halitta. To gashi kai baka shuka ba amma kuma an canza maka ƙwayar halittar naka, to su kuma kamfani za su ba sai da bana su ne. Kin ga wannan matsala ce
babbar magana. Amma duk da irin wannan matsala, wajibi ne kasashenmu na Afirka su rungumi wannan fasahar kimiyyar zamani su shiga ayi da su, saboda Allah ne ke da zamani kuma shi ne ya kawo mu wannan zamani na ci gaba. Saboda haka dole su shiga ayi da su domin samar da hanyoyin haɓaka aikin gona da bunƙasa cimakar da za ta wadaci jama'a. Amma akwai buƙatar ƙara fahimtar wannan fasahar kimiyyar sauya ƙwayar halittar gado kafin a rungume ta gadan-gadan. Ya kamata a tsamo alhwanin ta sannan a yi watsi da illolinta. Baki ɗaya dai iyakacin shirin kenan, sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Professor Fatima Batulu Mukhtar, wadda muke mu godiya saboda damar da ta bamu muka tattauna da ita, da Julie Descreation mai haɗa mana sauti, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.